أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها ولأبويه لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وانا musulmi masu sauraronmu da kallonmu mazanmu da matanmu da wanda muke tare a wannan masallaci mai albarka masallacin galadanci a birnin kudun jihar Jigawa ina muna gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah muna gode wa Allah muna kuma yabo a gare shi da ya kaddara mana ya rubuta mu cikin wadanda ya kaddara wa kasancewa a wannan yini mai albarka yini na farko a watan Ramadan a shekara ta 1442 na lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sanya mu cikin masu rai da lafiya a wannan maraice, kuma muna roƙonsa ya sanya mu cikin masu rai da lafiya a wannan wata baki ɗaya har ƙarshensa har bayansa. Kuma muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya yassare mana har yanzu dawowa da wannan darussa da muke yi masu albarka, musamman darussan tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda shine da Abu Salaf as-Salihi fi shahri Ramadan, shine dama aikin magabatanmu karanta Al-Qur'ani damuwa da shi, shine abokin hira, shine wanda ake karantawa a koyaushe in watan Ramadan yayi, sukan ajiye dukan darussa da akan yi karantar da hadisai, sukan mai da hankali kan Al-Qur'ani sai ta karanta shi. Kuma daga cikin wannan karantawa mudarasarsa da karatun ma'anoninsa, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace a wannan aiki. Allah ya sa mu faɗi abinda yake daidai, Allah kuma ya amfane mu a sahun farko cikin waɗanda suke amfanuwa, ya ba mu ikon aiki da abin da muke faɗi da abin da muke ji. A wannan yammaci ko in ce wannan maraice na talata 13 ga watan 4, watan da ake kira April, a shekara ta 2021 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam, ana lissafin miladiya 2021 na lissafin miladiya, wannan rana ita ce daidai da kuma 1 ga watan Ramadan, wannan wata mai albarka wanda a cikin sa Allah ya saukar da wannan littafi shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquranu hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan, wannan shine watan da Allah ya saukar da alqurani cikin sa saukarwa jumlatan wahidatan, sannan kuma Allah ya ci gaba da saukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam munajjaman lokaci gurgudan bukata har shekara 23. Wannan littafi duk wata shiriya a cikin sa take, duk abin da mutum yake so na shiriyar da zata kintsa masa zuciya, shiriyar da zata sanya shi ya zama salihi, shiriyar da zata sanya ya zama bawa na kwarai, shiriyar da zata kyautata alakarsa da mahaliccinsa, to lalle tana cikin wannan littafi, kuma bin wannan littafi shine sababin samunta. Wannan littafi shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu da makalkale masa da binsa, kuma dama Allah ya gaya mana a cikin sa lalle mu bi shi kamar yadda ya umarni ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kansa da aka saukar da wannan littafi gare shi, cewa shi ma ya bi shi, ka bi abinda akai maka wahayi, akai wahayin sa zuwa gare ka daga Ubangijinka. Allah madaukaki ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan umarni gare shi, kuma umarni ne gare mu mabiyansa. Muna fata Allah madaukaki ya tabbatar da mu a cikin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ƙarshen rayuwar mu. Yan uwa musulmi, Allah ya kawo mu yau wannan rana ta talata, rana ta farko ta Ramadan a wannan shekara, zamu fara wannan darasi, kuma kamar yadda muka saba zamu dora ne inda muka tsaya a shekarun baya. Allah ya kaddara cewa bara ba mu samu yin wannan karatu ba a shekara ta 1441 ta hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, sakamakon halin da aka shiga a wancan lokaci na annoba da kuma abubuwan da aka dakatar saboda su. amma Allah madauki ya kaddara mana yau zamu dawo a wannan shekara kuma zamu ci gaba dori zamu inda muka tsaya abinda muke bi cikin hakuri shekaru da yawa yau shekara 11 kenan ko an cire baran ya zama shekara 10 duk da dai har da shekarar farkon duk an yi in allissafa dai 11 ita ce muka fara karanta abinda malam Nasir As-Sa'idi ya ambata a wani littafi nasa bi albarka tafsirul karim ar-rahman fi tafsiri kalam al-mannan kuma dai sanya masa suna ba dan komai ba sai dan kokarin mu fa'idanta da abinda shi wannan malami ya rubuta saboda gamsuwar mu da tunaninsa da aqidarsa da manhajinsa da tafiyarsa akan abinda ya dace mun zaɓi wannan littafi bisa ilimi ba kawai saboda abinda rai yake so ba bisa sani kuma bisa shawara da malamai har yanzu da kuma fa'idar da wannan littafi ya tara duk da ba iya shi mukan ambata ba mukan ambaci abinda wasu malamai suka ambata amma dai muna mai da hankali akan mu karanta nassinsa daga farko har ƙarshe ko dan ya zama makaranta a gare mu to mun karanta wannan littafi daga farkon sa har ƙarshe kamar yadda akan karanta jalalaini daga farkon sa shi ma har ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mana ikhlasi cikin abinda muka faro shi kuma zamu ci gaba da yi insha Allah Allah kuma ya karbe shi Allah kuma ya taimake mu akan fadin abinda yake shine daidai tafsirin alqur'ani ba ɗaya yake da sauran darussa ba yana buƙatar kullum mai yin sa idan yana da taka tsantsan ba komai zai fadi ya dangana wa Allah ba in an ce tafsiri mutum ana daukar duk abin da ka faɗa din nan Allah haka yake so a faɗi kuma idan ya zama mutum ya sako da san zuciya da kuma ra'ayi a cikin abin da ya shafi maganar Allah to zai shiga matsala duk da cewa ba komai ne dama ake cewa qala Allah ba amma tunda dai majalisin na fassara maganar Allah ne to yana da kyau lalle alazimci fassara maganar Allah da maganar Allah fassara maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa a'lamu nasi billahi wanda shi fi kowa a cikin mutane sanin Allah kuma shi aka saukarwa wannan magana wato alqur'ani ya fi kowa sanin tafsirin komai a cikin ta sannan fassara maganar Allah daga daliban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune sahabbai da kuma waɗanda suka dauka daga gare su da wanda suka tarbiyyantu ma da tarbiyyar su muna roƙon Allah mu dake bamu tawfiki akan haka wannan shekara tana tafi da abubuwa da yawa ko in ce Allah subhanahu wataala ya jarrabe mu da abubuwa da dama a cikin wannan shekara da shekarar da ta gabata abinda ya shafi harkokin wannan annoba da ta addabi duniya da matakai da aka yi ta dauka akai da irin abubuwan da suka biyo baya da suka shafi tattalin arzikin duniya da siyasar duniya da kuma halayen da har yanzu ba mu fita daga cikin su ba da matsaloli wanda wasu daga laifukan mu ne mu a matsayin mu na dan adam sawa'un a mataki na ɗaiɗaikun mu da mataki na malaman mu da mataki na shugabannin mu da mataki na kowa ma dai irin zunuban da muke yi Allah madauki ke jarrabar mu da irin waɗannan abubuwa muna fata Allah sa wannan wata da muka shiga mai albarka Allah ba mu ikon tuba kamar yadda muke fatan bayan Ramadan din ma kowa ya tuba a ci gaba da tuba a koma zuwa ga Allah Allah ya yafe mana zunuban mu kuma Allah ya kyautata mana ayyukan mu mu'amalar da Allah ke mana wadda dama da ita ya saba mu'amala da bayinsa muna roƙon sa ta zama mai sauki Allah ya mana mai sauki a duniya Allah ya mana mai sauki a lahira Allah ya fahimtar da mu daidai mu koma kan daidai Allah ya fahimtar da mu abinda ba daidai ba mu kaucewa abinda ba daidai ba duk abinda ake so dan adam yayi na kirki da nagarta Allah ya dora mu akan sa duk abinda kuma ba na kirki bane ba na nagarta ba Allah kade mu daga kansa, Allah canza mana waɗannan halaye zuwa ga aslah, min afsad ila aslah, daga cikin abin da yake mafi muni na lalacewar halayya da rashin tarbiyya da kuma karkacewa daga hanyar Allah da muka samu kanmu a ciki, yawan laifuka iri-iri ba sai an ba da misalai ba, da kuma yawan zalunci a junanmu, da yawan rashin kyautatawa juna, da bijirewa abin da Allah yake so, da zabar wata hanyar da bamba ta Allah ba, da karkacewa daga tafarkin ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, shi ma da yayi waita a cikin mutane, da kuma sauran abubuwa ne wanda ba daidai ba, da duka jarabawa ce daga Allah. Muna kuma fatan Allah sa mu cije wannan jarabawa ta hanyar mu daina mu tuba mu koma zuwa gare shi, shi kuma ya kyautata mana yayin da muke ciki, halin tsaro da muke ciki a wannan ƙasa. Muna fatan Allah madaukaki ya kawo ƙarshen muninsa, ya maida shi hali mai kyau, mu koma zama cikin kwanciyar hankali, kwanciyar hankalin da za ta ba wa mutum dama a cikin iyalinsa ya zauna lafiya, a cikin makwautansa ya zauna lafiya, a kasuwarsa lafiya, wurin ibadarsa lafiya, wurin aikinsa, kasuwancinsa, laburancinsa lafiya. Waɗanda suke ɗaukar matakai na su ga sun lalata mana wannan zamantakewa, wanda suke ɗaukar nauyin masu waɗannan ayyuka munana su zo su ta kashe ɗan adam, ana sata ɗan adam, ana neman kuɗi, ana hana manoma noma, a hana masu kasuwanci kasuwanci, a hana mutane zama lafiya a gidajensu, a garuruwansu. Muna fata Allah maɗaukaki ya kawo ƙarshen wannan lamari nasu. Allah dama ba kwatantawa ake ba, Allah ya fi ƙarfin kowa, Allah ne ba su dama saboda laifukanmu. In muka tuba muka koma zuwa ga Allah, muna fata Allah ya yi mana maganinsu, Allah ya mana wannan gata yadda ya saba wa bayinsa na ƙwarai, Allah mai da mu na ƙwarai, kuma ya yi mana wannan gata ya maganin waɗannan miyagun mutane daga cikin al'umma waɗanda suka maida ƙasarmu wurin da ba shi da daɗin zama. Allah sa ƙasarmu ta koma ta ci gaba da zama mai daɗin zama. Allah kuma ya taimaki shugabanninmu akan dukkan abin da zai taimaka wajen gyaran al'umma. Allah ya ba su damar su yi abin da za su iya a matakinsu na ɗan adam, a matakinsu na shugabanni, abinda kuma dama komai Allah ne ke kawo sauƙinsa. Muna fata Allah kawo mana sauƙinsa a wannan shekara, kamar da na ammata za mu tashi a suratul nisa'i aya ta 11. Darussan nan da muke yi mun sani ana ɗaukar su ta hanyoyi da yawa, kuma akwai bayan Allah da suke ɗaukar nauyi. Insha Allah, in Allah ya kai mu ƙarshen karatun, za mu ambaci waɗannan bayan Allah da kuma godiya gare su, bayan godiya ga Allah, ba dan suna buƙatar wai a yi musu wannan godiyar ba, amma saboda dai ambatan la'alla ya zama mai amfani ta ɓangaren ƙarfafa musu gwiwa. Amma aikin da duk wanda ya wani aiki domin Allah, to ko an faɗa ko ba a faɗa ba, insha Allah aikinsa ya kai inda ake so ya kai. Manyan waɗanda suka cancanci a yaba musu, kullum ba waɗanda suka kai masu ƙoƙarin tattara wannan karatu da yaɗa shi, ni ɗan kwamiti da muke tare da su wanda koyaushe aikinsu ne suka ɗora ma kansu bibiyar karatutukan nan, kawwame su a wuri guda, tsara su wuri guda, taskace su a inda ake taskacewa, yaɗa su a inda ake yaɗawa. Duk wannan ba dare ba rana, ba iya darussan tafsiri ba, dukkan darussa sun ɗora ma kansu suna yi. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alheri, kamar yadda shugabanninmu a matakin ƙasa da jiha muna yi musu godiya akan ƙoƙarin da suke na taimakawa al'umma da addinin musulunci gwargwadon iyawarsu. Mai girma gwamnan jihar Jigawa mai martaba sarki da sauran sarkin dutse Alhaji Nuhu Muhammad Sanusi da sauran sarakunanmu na jihar Jigawa, mai girma SSG na wannan jiha tamu, wato shugaban abin nan sakataren gwamnatin jiha, kwamishinonin wannan jiha da sauran bayin Allah da dukkan su suke son alheri ga al'umma. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alheri, Allah taimake su ya sa su salihan bayi sama da yadda ake tsammanin su, Allah ya kintsa su ya daidaita musu lamari ya dora su akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan lamarin su da mu baki ɗaya mu a kamar da na ambata zamu tashi a aya ta 11 aya ta 11 nan a suratul nisa'i a mun yi magana wancan karo shekara biyu kenan za a ce ba ɗaya ba ko da ta gabata akan wannan sura da muhimmancin ta da darussan da suke cikin ta da kuma bayanin haƙoƙin waɗanda aka ambaci haƙoƙin su akai musamman mata da marayu da sauran masu rauni wanda yana cikin abin da wannan sura take karantarwa a kula da marayu a kula da mata a kula da yara ai musu tarbiyya kuma haƙoƙin su kada su salwanta a hannun masu shugabanci kada su salwanta a hannun waliyai da suke gudanar da dukiyar a wato su waɗannan marayu ko mata da sauransu duk waɗannan abubuwa mun ji to wannan karan ayar da zamu tashi a yau ka ce tafsili ne lima ujmila mimma sabaka bayani ne daki-daki na abinda aka tattara shi aka ambace shi a dunkule a ayu da suka gabata ba Allah madauki ya gaya mana lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa ai mun karanta wannan aya a baya ko yawa to abinda zamu tashi kansa yau fadin Allah yusikumullah fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn wannan tafsili ne nan ce tafsili shine bayani daki daki na wancan nasibun din da aka ambata tunda an ce maza suna da rabo na abinda iyaye biyu suka mutu suka bari mata ma suna da rabo na abinda iyaye biyu uwa ko uba suka mutu suka bari ko da yawa ko kadan ne ma'ana mimma qalla minhu aw kathura na daga abinda ya karanta da kuma abin da ya yawaita ma'ana komai kankantar abin da aka bari komai yawan abin da aka bari maza suna da haƙƙi a ciki da rabansu mata ma suna da haƙƙi a ciki da rabansu sai Allah ya ce nasiban mafruḍa rabo ne yankacce shine ma'anar mafruḍan wanda aka yanka shi aka gutsutsira aka ce a bawa wani kaza a bawa wani kaza shine ma'anar waccan to yau inda zamu tashi kansa ko in ce a wannan aya ta 11 tafsili ne mun ce tafsili shine bayani daki daki ko kace detail in ji bature wato bayani sala sala daya bayan daya ne yadda za a raba wancan haƙi wannan shi zai kawo mu wata makaranta mai fadi ita ce makarantar rabon gado na haka bana makarantar mu dai wadda aka saba jin aqida a cikin ta ko to bana yau ta me ta fiqhu ce fiqhu ma kuma na rabon gado haka ba alƙalai bane mu dai amma zamu yi kokari mu karanta abinda malami ya ambata da kuma wasu abubuwa ne na fa'idoji da suka shafi wannan babi wanda kowane alkali yana bukata kowane dalibin ilimi yana bukata ilimi ne mai muhimmanci insha Allah zamu yi magana akan wani abu da muhimmancin sa tunda lalle sanin sa yana daga cikin manyan abubuwa yana daga cikin ilmomin da tawallahu tabaraka wa ta'ala ko in ce yana daga cikin ilmomin da aikin da ke cikin su tawallahu Allah tabaraka wa ta'ala Allah ne ya dauki nauyin abin sa shi yayi da kansa rabon gado Allah ya sani ba zan ce wai kamar Allah ya sani ba Allah ya sani cewa zamu zo mu wayi gari a wani zamani da wasu za su zo suna cewa rabon gadon Allah bai yi ba rabon gadon musulunci bai yi ba masu yancin mata za su zo su ce ai an cuci mata ko a ce a musulunci bai adalci ga mata ba irin wannan kungiyoyi masu sukan musulunci akan abin da ya shafi haƙƙin mata to insha Allah zamu yi magana akan su amma ba zamu kwata lokacin mu ya zama a cikin darasin mu na farko zamu fara wannan zance ba mu bari sai mun gama harkar zancen gadan insha Allah zamu tattauna mu tsaya mu ji dadin karatun abinda Allah ya faɗa a Qur'ani da dadin karatun abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisai da dadin karatun ilimin gadan shi kansa ka ji cewa ilimi ne ma mai fa'ida mai amfani mai dadin ayi shi kar a gurbata maka shi da ra'ayoyin wasu mutane waɗanda dan ba su yadda da shi ba suke soki burutsun su ko in ana son a ji dadin abu to a fara da mai dadi in an biyo da abin da ba shi da dadin ma to za a samu dauraya daga ba can abin da aka wuce kuma sai a biyo baya kuma a dan ƙara sassarewa da abin da Allah zai ba da iko muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana basira to abin da ya shafi wannan aya mu fara karanta ta sai mu kuma mu yi fassara kalma kalma kamar yadda muka saba sai kuma mu zo mu karanta abin da malam as-sa'idi ya ambata insha Allah ta'ala tare da sauran abubuwa da suka shafi wannan ilimi mai daraja ilimin gado يقول الله تبارك وتعالى اللهم ادعوكي أنا شيء وأن آية ميت أو يوصيكم الله في أولادكم الله ينمك وصية في أولادكم في إن أنا نفهم في شأن أولادكم لأن هذا الأمر يا أنكم وصية مع نرتشين العهد ayi alƙawari da umarni da waje yarjejeniya mai muhimmanci a bada umarnin a zartar da ita wani shi ake nufi da wasiyya ma'anar wasiyya wani abu mai muhimmanci ba kowane abu ake wasiyya da shi ba abu mai muhimmanci shi ake wasiyya da shi to kuma ya zama an yi akan wato ƙarfafawa ko bisa yarjejeniya ko bisa umarni musamman cikin abin da ya shafi tasarrufi a dukiya ta wanda mai yin tasarrufin ba shi ne mai dukiyar ba an fahimci zancen mai yin tasarrufin ba shi ne mai dukiyar ba to in ya zama bayan mutuwar mai dukiyar ne to ne shi ake ce ma wasiyya wanda zai tasarrufi kun san tasarrufin ai zai mu'amala ba lalle jujjuya ba in kace jujjuyawa sai zama kasuwanci yawa wata harka da zai wani abu da zai yi na daukar gudanarwa yawa gudanarwa na wannan dukiya duk wanda zai yi a dukiyar wani in bayan mutuwar wanda yace ayin ne to ne shi ake kira wasiyya in a lokacin rayuwarsa ne sunansa wakala wakala mutum yana da rai ya ce ka je kai masa kaza ka gudanar da wani abu na dukiyarsa wannan sunansa mene wakala shine agency ka zama agent an fahimta shine muke cewa da Hausa me kamar da dai ake faɗa da Larabci wakilci kai kuma mai aikin wakilcin sunanka wakili ko yawa shi kuma wanda ya bada wakilcin yana nan da ransa shine muwakkil mai wakiltawa yawa to wannan in mutum da rai kenan in babu rai mun ji sunansa mene wasiyya yawa in waqafi ne abinda za a gudanar to mai gudanar wannan sunansa nazir nazirul waqfi shi ba mamallaki bane an gane bai mallaka ba kuma ba a bashi haƙƙin cancan da komai ba waqafi shine a tsaye da wata dukiya domin amfanin wasu ayyanannun mutane mutum ya gina gida ya ajiye shi ya ce na gina wannan gidan ne domin ɗaliban makaranta kaza don su riƙa kwana a ciki don haka ko bayan ya mutu sai dai a samu mai kula da wannan gida amma ba zancen mallaka ya tashi daga hannun wancan ya koma hannu shi ladansa zai ci gaba kuma magada ba za su zo su ce wannan gidan tunda na babanmu ne ya zama namu ba a'a ya fita tunda an yi waƙafin sa, shine ma'anar waƙafi, waƙafi ko hubusi, addu ana faɗi. Yawwa, to wannan mai kula da wannan shi sunansa mene? Nazir. Yawwa, wancan wakili, wannan wasi, wannan kuma mene? Nazir. Yawwa, to akwai kuma waliyi, shi kuma waliyi shine wanda yake jibintar dukiyar wani ba da izinin wanin ba, amma da izinin shari'a. Ko? Akwai haka ko babu? Yana kula da dukiyar wani ba da izinin wanin ba, amma da izinin shari'a. Kamar mai kula da dukiyar maraya, sai a ce mai waliyul yatimi. Yawa, kun ji wannan kalmomin guda hudu? To ku bambance su, za su yawaita a cikin la'alla tattaunawa da za mu riƙa yi in an zo magana akan ya za a yi da kaza, ya za a yi da kaza. Akwai wasi, shi ne mai mene? Mai kula da dukiya da tasarrufi a cikinta da gudanar da ita ta dukiyar wani bayan mutuwarsa, shi ne wanda aka yi wa wasiya ya yi kaza. Wakili kuma mai gudanar da dukiyar wani a rayuwar wani, sai ya wakilta shi. Sai mai kuma? Sai nazir, wani shi kuma a halin waƙafi. In waƙafi ne sai a ce nazirul waƙafi, shi aikinsa kenan, ya kula da waƙafi. To sai kuma waliyi, shi kuma nan waliyi ba waliyi mai karama ake nufi ba, ko? Ba kuma waliyi na aure ba. Yawa, ana nufin waliyi mai gudanarwa ga dukiyar wanda shari'a ta ɗora gudanar da dukiyar a hannunsa. Ko da shi mai dukiyar ba shi ya ba shi izini ba. Kun ga mafi yawan marayu a yana mutuwa a basu, ba su suke cewa mun ba wa ne izinin ya kula da dukiyar mu, ko shari'a ce. Yawa, sai ta ba da dama kaza. To wannan ana kiransa waliyu al-aitam. To wannan abinda wasiya take nufi shine. Kun ga kenan yanzu kun fahimci kalmar wasiya. Wasiya dangane da me ake zance a she? Dukiyar marayu wanda zai kula da ita bayan mutuwar babansu, to ga yadda zai raba ta, ga yadda aka ce a raba ta a shari'ance. Za a yi kaza, za a yi kaza, za a yi kaza. Wane ya cancanci rabo kaza, wance ta cancanci rabo kaza. To wannan shine abin da wannan ayoyi da za mu shiga cikinsu za su mai da hankali a kai. Zan ƙoƙari, saboda na ga malam ya yi matuƙar bayani yadda ya kamata. Kuma galibin harkokin gado ba matsaloli ne da aka yi wani saɓani mai yawa a cikinsu ba. Galibin harkokin gado ijma'i ne a kansu. In ku aka ce ijma'i ba zancen mazhabar Malikiya, Shafi'iyya, galibi duk iri ɗaya ne kowace mazhaba. Saɓanin ba shi da yawa a cikin wasu abubuwa ne wanda ba sai mun shiga cikinsu ba, da sharuɗa na gado da mawani'in gado, waɗanne abubuwa ne sai da su sannan a ci gado. Akwai saɓani a tafasil, a bayanin daki-daki na wasu daga cikin hukunce-hukuncen. Wannan muqaddimat ne kuma shimfiɗa ce ta ilimin gado. Ɗaliban ilimi da suka karanta ilimin gado a cikin littattafai duk an bayyana musu waɗannan. To la'alla ba sai mun shiga cikin wannan ɗin ba. Kasancewar Allah ya riga ya bayyana, shi yasa har Imam Malik yake cewa ya ji Rabi'atul Ra'i malaminsa, Rabi'a ibn Abi Abdurrahman, ya ji shi yana cewa mutumin da zai yi ilimin gado ba tare da ya haddace ayoyin rabon gado a cikin Alƙur'ani ba, ma aksara ma yansaha, sau da yawa zai manta abin da yake yi. In dai ka karanta rabon gado ko a iziya ko a risala ko a sauran manyan littattafai da sauran littattafan fiqhu, sai ya zama kuma baka yi babtin, baka rike ayoyin nan da suke magana akan gado ba, to za ka iya fadawa kura-kure, saboda za ka dogara akan wannan kashe-kashen da lissafe-lissafen, kana rike ayoyin ku sai ga duk amsar tana nan a ciki. A cikin hukunce-hukuncen da za ka samu tafasil ɗinsu ba irin wannan. Harkokin sallah da harkokin alwala ba su samu tagomashi a Ƙur'ani wajen bayani irin yadda rabon gado ya samu wannan bayani. Za ka ce ayoyin alwala, aya ɗaya sai ta suratul Ma'ida, da makamantan su da ta hada ma da alwala da taimama da wankan janaba duk aka fade su kuma duk an bayyana kana san ƙarin bayani je ka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan za a bayyana ma ga yadda ake kaza ga yadda ake kaza lamarin gado kuma yake Allah shine alhakim shi yasa a koyaushe a ƙarshen bayanan sa yakan kare duk inda aka yi wata magana ta hukunci sai kaji ana kare ta da ilimi da kuma hikima ko wannan din haka ne ko me Allah ya ce inna Allaha kana aliman hakima Allah mai ilimi ne babu wani wanda zai ci yafi shi sani kuma gwani ne shine ma'anar hakim babu wani wanda zai ci yaran sa babu wanda sai zo ya ce ya Allah nan wurin da kace kaza da kaza aka ce da yafi ko wannan magana bata dace ba babu wannan khabaran wa hukman ko labarin da Allah ya bayar ko kuma hukunci ba wanda sai yayi wa Allah gyara wannan shine ma'anar zaman kasancewar Allah subhanahu wa ta'ala mene alhakim to da yake Allah shine alhakim kuma shine alalim ya san za a samu irin waɗannan cece ku ce shi yasa ya raba wannan lamari dan kar a bata zumunci a cikin gida in an tashi raban gado inda ba ai wannan bayanin dake dake ba sai ka ji wani mutum ya ce ni raban namu ma a mazhabar malikiya za a mana wani ya ce a mu a shafi'iyya in ya zama raban sa a shafi'iyya yafi yawa ko ba haka ba amma da Allah ya san waɗannan abubuwan sai ya raba kayan sa gaba ɗaya a Qur'ani ba malikiya ba shafi'iyya ba hanbaliya ba hanafiya duk ɗaya ne hikima ne wannan ko ilimi ko ba hikima ba hikima ce da ilimi na Allah to duk wannan yana cikin ma'anonin sanin wannan lamari na wato ilimin gado kuma sannan har yanzu kasancewar Allah subhanahu wa ta'ala ya san abinda ya shafi haƙoƙin ɗan adam haƙoƙi ne da dama kullum muna faɗin wannan daga cikin ƙa'idojin malamai cikin malaman usulul fiqhi da qawaid fiqhiyya da maqasid ash-shari'a suna cewa huququllahi mabniyatun ala al-musamahati ko akwai haddace wannan ko ba ku haddace ba ai mun sha faɗa kuwa na san malamin waɗannan duk sun haddace huququllahi mabniyatun ala al-musamaha haƙoƙin Allah an gina su ne akan rangwame da afuwa in shi kai wa abu to duk lamuransa za ka ga yanzu in ka kasa yi sai ma afuwa salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala janb haka lamarin Allah yake kai sallah a tsaye in ba za ka iya ba a zaune in ba ka iya ba a kishin gide la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha duk haka lamuran Allah suke aznabta kai zunubi kazo istaghfarta kazo kai nemi gafara sai Allah ya yafe maka to duk wannan akan haƙoƙin Allah ne amma haƙoƙin dan adam to Allah baya barin su haka da sauki dalilin da yasa kenan akai wannan bayanin dake saboda shi haƙin dan adam me malaman suka ce wa huququl adamiyyin mabniyatun ala al-mushahati mushaha in an ce mushaha shine kokari da hankoro da haƙilo da dan adam yake yi ya cimma raban sa ya yawaita raban sa kada a zalunce shi baya afuwa baya yafiya sai ka bashi kayan sa ko ba haka dan adam yake ba in ka karbi bashin sa haƙi da sauki yake yafewa ba kowa ba in ka taba haƙin sa zai ce sai ya kai ka kotu ya karbo to haka dan adam yake to tunda shi haka dabi'ar sa take shi yasa Allah madaukaki ya dauki nauyin bari ya raba gadan nan ba zancen rikici dan a toshe kofar wannan rikicin daga mushaha sai akai ga me mushajara sai akai muqatala shikenan kuma sai kaji an yi kisan kai to saboda kaucewa wannan sai Allah ya dauki nauyin raban gado yayi bayani irin bayanin da ba a yi wa alwala da sallah irin wannan bayani saboda me alwala da sallah haƙoƙin waye haƙoƙin Allah ne kayi abin da zaka iya in ka kasa an yafi sallah ce wadda dama in dai hankali na tare da kai to ba a yabe maka, amma in ba za ka iya alwala ba ka yi ta ko da tunani kana kwance ba lafiya a gadon asibiti ba za ka iya fita kai alwala ba kuma a cikin kazanta kake, to a daga ka a dora maka wani mayani mai kauri kaman tawul sai a barka a kai. In za a iya ma alwala to in kuma alwala taba jikinka ma ba zai yiwu ba saboda miki yayi yawa, to kawai kai alwalar da tunani kai sallar da tunani kuma duk tayi. In ka warke ka fito daga asibiti ba zancen karama, saboda me haƙin waye? Haƙin Allah. To shi haƙoƙinsa haka yake yin su, ya yafe ya afuwa. To amma na dan adam fa baya yafuwa baya yafiya ba kasafai yakan yi yafiya ba, ba kowa ke da afuwa ba, tunda kwa ɗabi'ar mu ta bambanta, wani na da afuwa wani ba shi da afuwa, to shi yasa Allah sai ɗauki nauyin wannan aiki duk ya ƙare mana shi. Zaka ga cewa tsakanin wa da ƙani za a iya samun mushaha, daga mushaha a samu mushajira, daga mushajira a koma me muqatala, sabani ne sai an ban haƙina, sai an ban haƙina, aje gun alƙali, alƙali ya ce ga yadda za a yi, in an raba ma wani ya ce bai yadda ba, ko makamancin wannan. A ta da jijiyar wuya a yi sabani a kai naushi, daga ƙarshe ka ji an ce wani ma ya kashe wani, ana yi wannan ko ba a yi? To dan a sauƙaƙa wannan kuma ne duk yana cikin hikimar shari'ar Allah, shi yasa sai Allah madauki ya raba mana gado da kansa. An fahimci wannan? Naka ilimin gado babban ilimi ne mai muhimmanci, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana a kansa. Al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi alhiqu al-fara'id bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dhakar, ku riskar da gado ga masu shi. Ana kiran gadon shi wannan gado, ilimin gado za ku je yana da sunaye ko ana ce masa ilmul al-fara'id, ana ce masa ilmul mawarith, ko ana ce masa ilmu qismati tarikat, duk ana kiransa haka. Wato raban gado ana kiransa fara'id jam'in farida, farida shine rabo, yankawa, gutsire, saboda Allah madauki da kansa ya faɗi fractions din ɗaya bayan ɗaya. Akwai mai nisfi shine a kasa biyu a bada ɗaya, ba rabo bane wannan, a kasa thuluthani, a kasa uku a bada biyu, ko thuluthi a kasa uku a bada ɗaya, sudusi a kasa shida a bada ɗaya. Waɗannan abubuwan duk a cikin nassin Al-Qur'ani. Kai Allah yana tausayin mu, baya so mu yi yaƙi, baya so mu faɗa akan duniya, shi yasa aka wannan rabo. Wane zai samu kaza? In wani ya tada jijiyar waya ce me yasa za a bani ɗan kaɗan abe, wani me yasa, a ce a'a Allah ne ya raba haka, Allah kuma mai adalci ne. A ina ya faɗa? Ga aya. Sai a karanto masa, bai gane fassara ba, a samu mai fassara sai fassara masa. Kaji haka Allah ya ce, eh to shikenan, tunda dai Allah ne shikenan, ba magana ta ƙare ba. To wannan ita ce babbar hikima, ilmu al-fara'id ana kiransa kamar yadda na ambata, haka da wannan suna ana kiransa ilmu al-mawarith, kuma kowanne yana da asali a cikin Al-Qur'ani. Kun ga da zuwan karanta wannan aya, lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani walaqrabun walinnisa'i nasibun mimma taraka alwalidani walaqrabun mimma qalla minhu aw kathura, sai shi me nasiban mene mafruda. To ga fara'id, daga nan aka dauko fard, fard ba farilla ake nufi ba, an gane? Yawwa, mun saba jin fard a ce farilla, to yau a wannan kwanakin duk inda kuka ji an ce fard, to zancen mu ba na farilla bane, zancen me rabo ne. Yawwa, to sai ce nasiban mafruda, kun ga sunan farida ko fara'id ya fito, kuma sunan tarika ya fito, mimma taraka alwalidani walaqrabun shi ma a cikin wannan aya. Sunan ilmul mawarith fa wa warisa sulaimanu dauda, ko yawwa sulaiman ya gaji annabi dauda, duk da wancan wirasa ce ta nubuwa da ilimi ba ta dukiya ba, kamar yadda annabawa ba a gadan su a dukiya, amma dai lafazin wirasa ya zo a cikin Al-Qur'ani, an yi amfani da shi a matsayin a ɗaukar abu bayan mutuwar wani, an gane, da mallakarsa da cancantarsa. To ne dai yana cikin maganganun da malamai suka yi suna kuma cewa abin da ya shafi wannan ilimi daga cikin bayanin da malamai suke nema anonin sa ilimin gado yana da definition da malamai suka bashi ba laifi mu karanta wanda yake so ya rubuta ko ku je ku bincika suna cewa ilmun yu'rafu bihi alwarasatu wani ilimi ne da ta hanyar sa ake sanin suwaye ma magada domin rabon gado juz'in sa na farko shine a san suwaye magada ko me yasa suke cewa dama daga cikin sharuɗan sa ko rukunan da sai an same su rukunai sai an samu mai gadan da abun gadan ko yawwa da kuma wanda aka gada wanda ya mutu kenan za a ce ga mamaci ya mutu to sai an samu mutuwa an samu mamaci ya mutu rukunin farko rukuni na biyu sai an samu mai gadan sannan kuma a samu mai attarika to akwai kuma mawane abubuwan da suke hana a yi gado kamar bambancin addini ko sabab zaman ka sababi a wajen kisan wannan mai wanda za a gada din shi ma wannan mani'i ne da ke hana kai gado duk wanda ya kashe babansa to ba zai gaje shi ba duk wanda ya kashe kaninsa to an gora ba dukiyar kanin ba shi a ciki saboda me shi ya sababin rabosa da duniya wannan duk yana cikin muqaddimat to dan haka sai an tantance su waye masu gadan a san su dan haka ilmu yu'rafu bihi alwarasatu ilimi ne da shi ake sanin alwarasatu wama yastahiquna min almirasi da abinda suke cancanta na gadan wa mawani'uhu kuma ilimi ne da ta hanyar sa ake sanin mawani wannan abin da an bata mana yanzu abin da ke hana a ci gado wasaqitu walmusqitu a san wane ne wanda yake faduwa haƙƙin sa ya saraya gaba daya ya fadi in an samu wani ba shi da gado ko kuma a ci gaba daya ya fadi samsam ba zai samu gado ba wal musqit da kuma wanda ya sarayar da shi din ya fadar da shi ya hana shi gadan wanda a sababin samun sa wancan ya fadi kamar misali mun zo zuwa kuji na in ba hajibi hajibi daban isqati daban yawa a dama ko a ce hajibi iri biyu ne hajbu hirman ko da kuma hajbin me naqal yawa to hajbu hirman shine isqati yawa an fahimta yanzu yawa idan aka ce gawa ne to wani ba zai samu ba idan mutum ya mutu yana da da na cikin sa dan sa to da wan mamacin da kanin mamacin komai adadin su ba su da gado wannan menene suqutu ne yawa hajibi ne ne hirman yawa to wal hajibu wal mahjub da kuma sanin ilimin wane ne ya kange wani wanda zai hana wani samu gaba daya shine wancan hajibu hirman ko wanda kuma zai kange wani daga samun wani kaso ya sako kasa zuwa samun wani kaso to shine hajibi shi kuma wannan ne na nakali yawa da zai nakalin sa misali mutum ya mutu ya bar mata in babu da mai matar za ta samu rubu'i ko zan zo mu karanta in kuma akwai da sai ta koma sumuni to kaga dan nan ya cire matar baban sa daga samun rubu'i ya mai da ita mai to wannan misali ne na wannan duka dai zamu zo daki daki mu san su sannan yace wa qadar al mahjubi wa qadar al mahjubi kuma a san menene gurgudan irin kange wanda za a yi da sha makancewa kamar da ake cewa hausa zaure sha makancewa ko yawa wa kayfiyatu qismatihi da kuma yadda ake raba gada duk wannan yana daga cikin abin nan fa definition da nake karanta duk wannan yana daga cikin yadda za a raba gada aina cikin ilimin ba wai kawai a san yadda za a ba ba wai kawai a san waye zai karba ba waye zai yake da kaza waye yake da kaza sai kuma ka san yadda za ka raba wannan mas'ala ce mutum kaza da kaza ne a cikin ta don haka akwai bukatar a raba ta gida kaza wai lokacin ai ban fara ba to wannan ilimin din yana ciki sai ka san wannan za a dora ta a raba ta gida 24 wannan a raba ta gida 12 wannan gida 8 wannan gida 6 sai wane kwashi kaza wane kwashi kaza to wannan shine kaifiyya yawa ka koyi wannan lissafin shi ma yana daga cikin ilimin rabon gado wa kaifiyatu qismatihi bainahum yawa da kuma sanin yadda ake raba ita dukiyar bainahum a tsakaninsu wa mawdi'uhu mawdu'in wurin bigiran da ake yin wannan ilimin shine almiras wato shi abun gada haka a gadan in dai akwai gadan to nan ne mawdu'in wannan ilimin in ko ba zantan gado to babu haka in harka ce ta kasuwanci babu harka ce ta wakilci ba zantan gado wannan ilimin fara'id ko miras ko ilmu qismati tarikat wannan ta'rifin sa sai idan waɗannan abubuwan za a yi waye ya mutu waye bari me ya bari yaya za a raba wannan shine ilimi to Allah madauki ya kai mu duk da bamu ma fassara ayar kalma kalma din ba ko to yau shin fada muka insha Allah ta'ala za mu tsaya anan in Allah ya kai mu gobe tunda dai darasin sunna mu na kullun ne ba zancan mako mai zuwa bane yanzu kullun ne insha Allah ta'ala irin wannan lokaci muna fata Allah mun dauki yi mana albarka a wannan lokaci Allah ya amfane mu da abin da zamu ji Allah kuma ya sa mu cikin salihan bayinsa cikin tsamu ya dora mu akan tafarki madaidaici wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma lokacin naku ya kunci ne wannan da nan ko kun yi saurin nuna mun abu